الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا عدوان الا على الظالمين.
الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه كان وتا أشرن دا تقص قوتا المحرم شكرا تدبو ليادة ريخدو دتلاتن دبير hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine ya dace da 1 ga watan 12 shekara ta 2013 alisafin Turawa. Zamu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na Ahkamul Janaiz wa Bida'uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani, wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunna a cikin unguwar Kofar Nasarawa a cikin birnin Kano. Yau da yaddar Allah zamu tashi akan gabar magana ta biyar, fadin sama yajibu ala aqaribil mayyiti, abin da ya wajaba ya zama dole akan makusantan mamaci. Kuma wannan shine darasi na kusan 11 zance darasin da muke gabatarwa. Malam yace wa yajibu ala aqaribil mayyiti kina yablughuhum khabar wafatihi amrani, wajibi ne ga dangin mamaci yayin da labarin mutuwar dan uwan su yazo musu su kula da al'amura guda biyu. الأول الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال لها اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي قال ولم تعرفه فقيل لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول الصدمة. أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي والسياق له. واجبين قدنج ممتشي كونك سد ممتشي سيحا قولي yayin da Allah ya jarrabe su da mutuwar dan uwansu, hakuri dole ne ana, saboda Allah ya ce zamu jarrabe ku da wani abu na tsoro da yunwa da tawayar dukiya da tawayar rayuka da mutuwar ƴaƴa. Allah ya ce ayi bishara wa masu hakuri, su ne wanda idan masiba ta same su suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalle waɗannan bayin Allah suna da yabo daga Ubangijin su da jin kai daga Ubangijin su wa ulaika humul muhtadun, kuma waɗannan su ne shiryayyu. Ayar tana cikin suratul baqara aya ta 157 ko 155 zuwa 157. Allah ya nuna mana a cikin wannan aya zamu jarrabe ku da tsoro, firgici, tashin hankali da yunwa. Shin abinda Allah zai jarraba halitta akwai yunwa? An yi lokacin da aka samu wasu a wasu kasashe Allah ya jarrabe su da yunwa, ba ma da ba, yanzu ma ya zamanto ganyen bishiya danyen ganye suke bi suna katsewa suna ci. Wannan bishiyar bi gaddin nazar ana cinta ko ba a cinta, talauci, babu abinci, ga fari, ga daukewar ruwan sama. haka ta wayar dukiya kaga dukiya tana ta tauyewa ko ta hanyar gobara ko hasara ko rashin ciniki a kasuwa kamar yadda yanzu da yawa wannan wani abu ne da ya shafi duniya gabaki daya akwai karancin ciniki a kasuwannin duniya gabaki daya ballantana kuma kasuwanni daidaiku na sauran garuruka wasamarat da mutuwar yaya kamar yadda Imam Shawkani ya fassara a cikin Fathul Qadir as-samarat ana nufin mautul aulad an fassara as-samarat kamar yayan itace ma'ana ana nufin an ari sunan ne ana nufin yaya da mutuwar yaya yayanka su mutu ko kaga yaro da yake daukan nauyin gida sai ya mutu ko wanda ake kyautata masa zaton idan yayi karatu ya zama wani zai taimaki gidan nan kafadarsa tana da fadi zai dauki nauyin iyali da iyayensa kawai sai Allah ya aika wani abu ko hadari ko wani abu gajeriyar rashin lafiya kawai sai ya mutu Allah ya ce to ayi bushara wa masu hakuri don waɗannan abubuwan sun same su in yunwa ta same ku yi hakuri idan tsoro ya same ku yi hakuri idan kuka samu talauci da rashin ciniki a kasuwa da mutuwar yaya ku yi hakuri ku zamanto masu hakuri masu hakurin nan su ne waɗanda idan masifa ta same su cewa suke inna amma manzala bai dawo ba kuma sai tafiyarsa bai ce ni din ina matsayin manzon Allah ina matsayin Muhammadu ni za a zo aiwa haka a garin nan mu za a aiwa haka bai faɗa haka ba sai tafiyarsa gida abu na gaba a wannan riwayar an nuna mana ashe kofar manzon Allah ma ko mai gadi ma babu ba mai kaki mai sarawa ba mai datan takalmi ba mai bindiga ba mai doguwar bulala babu daraktin ta ce falam ta jira inda huba wabin a wata riwaya din an samu ana samun bawab din wani lokacin annabi yana sa bawab ko ba haka bane ba mai gadin kofa kamar yadda riwaya ta zo sahihiya wata ran annabi yana zaune a gida sai aka yi sallama yace aje a duba waye mai kula da kofar aka ce duba waye ana dubawa sai aka ga sayyidina Abubakar sai manzon Allah ce idan lahu ubashshiru bil janna yace ai mai izini kuma kafin ya shigo ma a ce na ce da shi dan aljanna zalika fadlullahi yutihi man yasha a ce ya shigo manya dattawa kenan sai na Abubakar aina wani abun kuri ya kawo shi ce ya shigo kuma dan aljanna suna zaune suna tattaunawa ba a jima ba sai aka sake wata sallama sai annabi ya ce a duba waye kai kenan akwai bawab aka duba sai coincidence aka samu dacewa sai ga sayyidina Umar aka zo aka ce ya rasulullahi Umar ne a lokacin ba a ce sayyidina Umar ba a Umar a gaban annabi ne yayi Umar ne yayi sai Umar ce to a gaya masa idan lahu wa bashirhu bil janna shi ma a ce ya shigo kuma dan aljanna ne kamar manzon Allah ya san wasu za su zo suna la'anta Abubakar da Umar da Usmanu ya faɗi wannan hadisi masha Allahu gudunmawa da yaye rikici da sabani a tsakanin wannan al'umma dangane da la'antan waɗannan bayin Allah suna tattaunawa to dama abokane ne yace dakhaltu ana wa Abi Bakr wa Umar wa kharajtu ana wa Abi Bakr wa Umar ko shawara a duniya annabi wanda yake fara yin shawara da su waɗannan dattawan guda biyu shaykhai ne Abu Bakr da Umar su manzon Allah yake fara yin shawara da su kuma duk abin da suka hadu akai suka ce haka za a yi to annabi kuma baya tsallakewa saboda suna da daraja a idan annabi sai aka sake sallama Allah yana so yayi wani abu ne aka ce a duba waye kuma ana dubawa ashe dan uwan nasu ne Usman dan Affan zunnuraini sarkin manzon Allah ya aure ƴaƴan annabi guda biyu aka ce sayyidina Usman ne sai manzon Allah ya ce ku dakata sai tashi sai gyara zaman sa ya lullube jikin sa ya lullube jikin sa sai ya ce a ce da shi ya shigo idan lahu wa bashirhu bil janna ala balwan tusibu a ce da shi ya shigo dan aljanna ne amma akwai wata masifa da za ta same shi kafin ya mutu ana ga sayyidina Usman manzo Allah ya ce ka shigo kai dan aljanna ne amma akwai matsala akwai masifa da za ta same ka kafin ka mutu sai sayyidina Usman ya daga hannu ya haka ya ce wallahul musta'an yace Allah nake neman taimakon sa ma'ana in masifar ta faru ina neman agajin Allah خلاص ka san me masifar wannan maktal Usman kenan kashe shi da aka zo har gida aka ka san gidansa aka tsallaka aka hana shi fita jami'i kwanaki yana ji yana gani baya iya fita sallah sai Ali bin Abi Talib yake mutane neman shi wasu mutane suka taho daga Iraki daga Masar daga ina ne suka yi gayya aka taho aka ce sai an kashe Usman yace me na muku suka ce ba ma san ka ba ma san mulkin ka saboda kana zalunci kana nuna bambanci kana kaza kana irin da yanda abin nan makiya za su faɗa yace ba ku san cewa manzon Allah ya mun albishirin aljanna kafin na bar duniya ba suka ce mun sani amma sai mun kashe ka yace ba ku san cewa wata rana manzon Allah yana cewa man yashtari bir ruma falahul janna ba waye da je sarijiyar ruma sarijiya da yahudawa suka nanake suka rike suka hana musulmi saka tsin musulmi ne tsiba ruwa a hana shi manzo Allah ce wa zai hutar da mu da wannan wulakanci ya sai rijiyar nan daga hannun yahudawa ta dawo hannun musulmi duk wanda ya wannan dan aljanna sai na wasu mai yaje ya ce a fadi kudin ta nawa ne ya lale kudin ya biya kuma Allah annabi ya ce kana da gidan aljanna yace ba ku san cewa manzon Allah yace man jahaza jaysal usra falahu aljanna ba za a je yakin tabuka manzon Allah ce duk wanda ya ba mu kudi ya bada agaji aka shirye rundunar yaki aka kawo ababan hawa aka taimaki mujahiduna aka zo aka tafi dan aljanna ne yace ni nayi wannan aikin ba ku sani ba suka ce mun sani sai mun kashe ka yace ba ku san cewa ni ne annabi yace mala'iku ma kunya ta suke ji ba suka ce mun sani amma sai mun kashe ka fitina kenan malam wannan ita ce farkon fitina da ta fara faruwa a cikin musulunci kashe sayyidina Usman daga kashe shi ne aka karye kofar daga nan fitintun suka ta shigowa suka ta shigowa suka ta shigowa ila qiyami sa'a har zuwa ranar tashi alkiyama ko mura daina ba to haka suka zo suka tarar da shi a cikin gidansa yana karatun alkurani kamar yadda Imam Az-Zahabi ya faɗa a cikin sirar alamin nubala yana cikin karatun alkurani wani ya same shi da ƙarfi ya soka masa a kunnensa a nan da ya soka mai a kunne sai da ƙarfin ya fito ta ɗaya ta dama sannan wani kuma ya bi shi da sara suka danne shi suka yanka shi yankan raguwa kai sai na wasu barna fa ta'addanci kashe mutane fa ba yau aka fara yi ba aina haka aka yanke shi talas matar Sana'ila ta miƙo hannu za ta kare takobi da za a sare shi suka gutsure hannun haka suka yanke shi jini ya ta zuba Imam Zahabi ya kawo riwaya a cikin siyar cewa ya yi mafarki a wannan dare cewa ga shi ya ga manzon Allah da Abubakar da Umar suna shan ruwa a gidan aljanna sun yi azumi suna ce da shi Usman ka zo mu sha ruwa suka kashe shi shikenan suka tafi su خلاص shikenan Ali bin Abi Talib ya dauki mulki aka dauki rigarsa da aka kashe sayyidina Usman da jinin da hannun matar shi Na'ila aka kai aika wa Muawiya a Sham kace gashi ya fashe da kuka ya hau munbari ya tara dattawan kasar Sham gabaki daya da al'umma ya dora wannan jele-jelen hannun matar ya rataya shi a munbari da rigar da aka yanka sai na wasu man da jinin ya rataya a munbari yazo kama hudu ba kace ga abin da aka yi mana a Madina an kashe sarkin manzon Allah an kashe halifa annabi a lokacin kuma sayyidina Ali ibn Abi Talib ya hau mulki ya turo cewa a gaya wa Muawiya ibn Abi Sufyan ya je ya masa mubaya'a ba shi kuma Muawiya yace bazan yi maka mubaya'a ba ya Ali sai ka kama mutanen da suka kashe sayyidina Usman ka dau fansa akan su kaga inda rikici a addini ya fara faruwa Ali ibn Abi Talib shi kuma yace shi kuma bazan fara mulki na yanzu kuma da kashe mutane ba wannan shine dalilin sababin fara yaki tsakanin Muawiya da Ali ibn Abi Talib kaga musibar ko to haka take ta jaddaduwa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wancan sai wannan shi sa din rikici yana da sauki amma in rikicin addini ne bai da kyau rikici na addini din rikicin da yake akwai zil na addini a ciki to akwai matsala a lokacin da wannan abin ya faru Aisha yar gidan Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anha tana nan take cewa wa annabi ya rasulullah lokacin da babana zai shigo baka gyara zaman ka ba lokacin da baban Hafsa zai shigo Umar baka yi komai ba amma lokacin da aka ce sirkinka Sayyidina Usman zai shigo sai aka ga ka tashi ta gyara zama ka ce kaza me yasa haka kaga kishi na mata ko sai shi ya Aisha kaifa la astahi mimman tastahi minhu almalaika yaya bazan ji kunyar mutumin da mala'iku ma kunyarsa suke ji ba Usman fa mala Usman sayyidina Usman sahibul Qur'an mala'ikun Allah ma kunyarsa suke ji yace yaya bazan ji kunyarsa ba shi yasa nake jin kunyar shi akwai daraja akwai kima Nabi ya bashi yayansa guda biyu da Ruqayya da Zainab Ruqayya ta rasu a lokacin yakin Badar shine dalilin da yasa bai je yakin Badar ba zai je Annabi yace ka tsaya kai jinyar iyalinka to shine makiya Allah masu zagin sahabbai suke cewa ai bai je yakin Badar ba dubu falalan Badar amma Usman kin zuwa yi kaga rashin ilimi rashin karatu da batar da jahilai amma me ya hana Usman zuwa Badar Annabi ne ya bashi izini yace zauna kai jinyar ne iyalinka kuma ana Badar din tare su ana yakin Badar din tare su Annabi ya da kara masa wata a duk duniya shine mutum guda ɗaya da ya taba auren ƴaƴan annabin Allah mata ƴaƴa biyu duk duniya sayyidina Usman ne shine dalilin da ake ce da shi zunnuraini ai ba wanda yake daukan zunnuraini sai wanda yake ya hada haske biyu ya aure ƴaƴan annabin Allah kwaya biyu ba taba yi ba an rufe kofar kuma muna neman Allah ya mana afuwa ya kuma ba mu hakuri ya ba mu juriya sabru ala wafatil auladi lahu ajrun azim jama'a mutuwa akan hakuri akan mutuwar yaya yana da lada mai girma wa qad jaa fi dhalika ahadithu kaseeratun azkuru ba'daha mala yace akwai hadisi masu tarin yawa zan ambata muku wani bangare a ciki hadisan da suke magana akan muhimmancin yin hakuri akan mutuwar yaya awwalan manzo Allah yana cewa la yamutu li ahadin min almuslimin thalathatun min alwaladi fatamassahu an-nar illa tahillat alqasami babu wani daga cikin musulmi da yayansa guda uku za su mutu matukar yayanka uku suka mutu to wuta dai ba za ta shafe ka ba sai dai dan warwaran rantsuwa da Allah ya ce a cikin alqurani wa in minkum illa wariduha كان على ربك حتما مقضيا. الله يشي بابو ولي أتشينك هو المتن إلا واردها سياشي كجهنم يا بتكنت يا وجي وسكة شي واردها إنما أنا نفن شقابا نيبا وعلى ذاك نم واتو شي واتجيفا تنيك وجي ba ana nufin wato shiga ba murur ne da tajawuz. To Allah ya ce babu wani wanda ba zai babu wani a cikin ku sai ya bi ta gadar jahannama an dora shi akan siradi ya shude ya wuce a kafan siradin nan wutar jahannama. Wasu kuma suka ce shiga ne sosai kamar da Allah ya ce yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar bisal wirdul mawrud kaga fa awradahumun nar fa adkhalahumun nar kinan alwurud kuna bi ma'anar dukhul kinan sai sun shiga sai din ce antum laha waridun ay antum laha dakhilun kowa sai ya shiga ya wuce sai dai iya yawan aikin ka iya yawan ibadan ka iya yanda zaka tsira kuma Allah ya ce wani daga cikin ku in yazo zai wuce ta sirati kamar kyaftawar ido wani kamar walqiya falalau ya wuce wani kamar ka bude ido ka rufe ya wuce wani zai wuce da gudu wani zai wuce da dan fofoti haka ciccuka sassarfa wani kuma zai tafi tafiya iya karfin ibadarka iya karfin imaninka iya saurinka wai kuma annabi ya ce da rarrafe sai da kafin ya tsada san hannun da ya yayyanke gabar da ta yayyanke da kaifin siraki wani kuma zai ta tafiya zai tafiya sai ya ji rabi sai ya fada kura wani kuma dama yana hawa ma birawa kurin zai ba komai dama shanfera ne empty ne ba komai ba a duniya an tsaya kurin ana sheshanci Allah kiyaye mu malam wato muna da babbar tafiya fa a gaban mu wallahi malam wato wadannan abubuwan ban san ya zan ce ba suna da ban tashin hankali da damuwa wani ya ce wai a karam kalla wannan wa'azin naku a kamar jana'in na kullum maganar mutuwa malam wallahi mu muna ganin wannan abu malam in kashe mana jiki yake gaba dai sai mu rasa to in an je can an dan ji labarin duniya nan kuma sai a zo a cin lahira ko ba ka bane ba saboda da wannan din ne zamu gyara wallahi muna da aiki a gaban mu wallahi wai yanzu ka ji a kotu tafiyar da za a zo kanta za a tsare shi ko a dora mutane a layi sai an ketare ta jahannama ana wucewa ana tafiya ana wucewa ana tafiya me zai wutar da kai aqidarka imaninka ibadarka aikinka wallahi tallahi a ranar babu wani wanda zai zo da babbar riga wai an ce wai ai in an zo akwai wanda zai zo da babbar riga nan tana dauke da aljihu wai 70 wai kowane aljihu yana daukan mutum 70 sau 70 zai zo yayi lodi yanda ka san ana lodi tiba ko trailer yayi lodi ya dauka wai sai ya je aljanna wai ya kakkada babbar riga wai izazzuke ta in banda ma kai an rena maka hankali kuma an dauka kai shawara gine ko me ake cewa ga ka baho ne ko maho ne ko kowaye ne kai ba a ina ka samu babbar riga a ina ka samu babbar riga wanda kowa da kowa hatta annabawa da manzannin Allah kowa tsarara zai ji ba riga ba wando haka na Aisha take cewa manzon Allah ya rasulullahi tsarara take zai ta kallon mutane yace ke a wannan ranar waye yake tunanin ma ya ga al'auran wani amma kai ne yake gaka nan an zo an ce maka wai malamin ka wai zai zo wai da babbar riga wai ka je kai ji tsiyar da gada ma ai dai kana tare da shi za a yi lodi wato alhamdulillah alhamdulillah mutane sun fara gane sunna sun fahimta yanzu ana fadin irin wannan abu mama kai dariya ma za ka yi amma wallahi wala an ga mutane wasu sun ta kuka suna kuka Allah hada su da malam wani su kuwa a irin wannan yanayi a irin wannan yanayi yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi Allah ce me li kullin mri'in minhum yawma idin sha'anin yughni kowane mutum fa yana da sha'anin da ya ishe shi wallahi hatta annabawa Allah ce suke nafsi 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 ta kaina nake har annabi annabi ɗaya ne annabi Muhammad shine kwaya ɗaya tilo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine zai zo yace ya ubangiji ni zan nemi ceton nan ana laha ana laha ana laha amma wai kai da wai wani wai wai yace wai 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 kwa hada a can insha Allah jama'a ku fahimci sunna ku gane da'awa ta sunna babu wuru-wuru ba rashin gaskiya babu rufa-rufa ba hauma-hauma babu yaudara babu ƙarya aya hadisi qala Allah qala rasulullah kama shine al-ilmu qala Allah qala rasuluhu wama siwa zalika fa waswasu shayatin abaka aya abaka hadisi duk wanda zai kama mafarki ko tatsuniya ajiye masa kayansa an gama yayin mafarki an gama yayin tatsuniya wallahi an daina kwata-kwata tsaya akan gaskiya ku huta amma dai lamarin lahira idan kabari aka maka wasa da lamarin ka na lahira an gama da kai wallahi ka gama barnarka wai 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 wani wai yana dakonka shi ma ana dakon sa yi to an ce kowa sai ya tsallaka to sai kowa ya shirya riwaya ta tabbata annabi yana zuwa ya tsaya a ƙarshen siratin nan yana cewa ummati 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 ya Allah al'ummati ya Allah al'ummati ya Allah al'ummati اللهم سلم اللهم سلم الله كرفا من أسيل الله كتب إتامنا الله كتب إتردم قال الدم وانا حديث إمام البخاري نيويته إمام البيهقي لك أبي هريرة حديث نبي ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته باب مسلمي قد أبي أباد أواح da ƴaƴansu guda uku za su mutu waɗanda ba su balaga ba in dai Allah ya taimake ku kuna da ƴaƴa uku duk wanda ya binne ƴaƴa uku ba su balaga ba suka mutu to bi iznillahi ta'ala zai shiga aljanna ita ma uwar za ta shiga aljanna saboda falalar rahmar ubangiji a kansu ko kuma saboda falalar tausaya wa yaron da jin ƙayin yaron gare su ko da suka yi wa yaron wa yakununa ala babin min abwabil janna wannan ƴaƴa naku da suka mutu za su kasance suna kan kofa daga cikin kofofin aljanna fa yuqalu lahum udkhulul janna mala yara kanana din ko za su tsaya a kofofin aljanna su yan kananan da suka mutu za su tsaya a kofofin aljanna a ce da su ku shiga aljanna ku shiga aljanna ويقولون سيسي حتى يجيء أبوانا سيمو مرام شيقا بسي بابا مدام مام سنزو الله أكبر الله أكبر كادي أن كنان يارن أن نسكي متوى كافن سبالغا كادي نئما كنان دوان دا الله يمس أرزكي ذن شي أرزكي إنجي يابن يارا كنان كافن سبالغا مجاوكو to insha Allah ta'ala in Allah ya masa arziki ƴaƴan nan suna karkashin kulawar Annabi Ibrahim za a ba su aljanna to za su ce ba za su shiga ba sai sun ga baban su da maman su mallan anan ne ake samun ceto uban wata kila bai aikin shiga aljanna ba uwar wata kila aikin ta ladan ta bai kai shiga aljanna ba amma albarkacin waɗannan ƴaƴa da suka mutu sai su ceto iyayen saboda Allah yana son kananan yara ina tausaya wa kananan yara tun anan duniya kuma har a lahira shi yasa aka ce duk yaro idan ya mutu za a sashi karkashin kulawa Annabi Ibrahim saboda shi kuma yana son yara kanana gaba ɗaya yara suna karkashin kulawa Annabi Ibrahim duk yaran duniya gaba ɗaya aka ce har ƴaƴan arna aka ce har ƴaƴan arna ai ba su girma ba suka balaga ballantana a ce sun zama arna to amma ai zai iya yiwa wata kila in sun girma za su zama kafirai ko wani abu makamancin wannan, to za a jarrabe su. Ka san jarrabawa da za a yi? Sai a haɗa su gaba ɗaya yaran duniya da suka mutu ba su balaga ba, duk za a haɗa su wuri guda. Sai a ba da doka, Allah zai ce ku tafi jahannama. Kaga anan duniya ba su girma ballanta ba, a jarrabe su ko? Allah zai ce duk ku tafi wuta. Wasu daga cikinsu masu ɗa'a za su ce to Allah ne ya halice mu, shi ya ga dama haka ya ga dama ya yi da mu, mu kama hanya mu tafi. Sai su kama hanya su ta tafiya. Wasu kuma daga cikinsu za su yi taurin kai su ce a'a, me muka yi? Me muka yi za a ce mu tafi wuta? Me muka yi za a ce mu tafi wuta? Sai Allah ya ce waɗancan da kuka tafi ko da kun girmama, da kun yi nisan kwana a duniya kun daɗe, ce ku ne za ku yi min biyayya, ba za ku yi jayayya da ni ba. Ku kuma waɗannan ko da kun girmama, to ƴan taurin kai ne, za ku yi jayayya. Su ku ku dawo ku shiga aljanna, ku kuma ku tafi wutar. Haka malamai suka faɗa cikin hukuncin da Allah tabaraka taala zai wa yara. To wanda Allah ya masa arziki yaran su suka samu aljanna, idan sun zo an ce ku shiga aljanna, sai su ce gaskiya mu ba za mu shiga ba sai iyayenmu sun zo. Kaga ƴan arziki kenan waɗanda suke bin iyaye. Sai a ce udkhulul janna antum wa abwa wa abawakum bi fadli rahmatillah. Sai a je a nemo iyayen, a ce ga sunan ba bincike ba wani dogon jawabi. Sai a ce da ku da iyayen naku duk ku shiga aljanna saboda falala da rahamar Ubangiji akan ku gaba daya. Kaga ashe ɗanka zai cece ka ko ba ka bane, ƴaƴanka za su cece ka. So lokacin da Allah ya raba ka da ƴaƴanka biyu ne uku ne, kaka nuna damuwa ka ce Allah baya son ka ko Allah bai bar maka shi ya girma ya ji ƙanka ba, a'a alheri ne a gare ka. Wannan hadisin al-Bishr ne ga waɗanda Allah ya jarrabe su da mutuwan ƴaƴansu ƙanana. Ƙanana fa nace muku ƙanana, yawa banda wanda ya je babba. Akhrajahu an-Nasa'i wal Baihaqi, wannan hadisi Imam an-Nasa'i da Imam al-Baihaqi suka ruwaito wa ghayruhuma anhu, da wannan su daga ainihin wato riwayar sahabin da ya ruwaito Abu Hurairah kenan. Wa sanaduhu sayyun ala shartu shaykhain, sanadin hadisi ingantacce ne a bisa sharadin Bukhari da Muslim. Hadisi na uku, ayyu mamra'atin mata laha thalathatun min alwalad, duk matar da ƴaƴanta uku suka mutu kanu hijaban min an-nar, waɗannan ƴaƴa za su zamanto hijabi a gare ta daga wutar jahannama. Qalat imra'a, kawai sai wata mace tana wurin annabi ya faɗi hadisin sai ta ce wasnani, ya maza Allah har wacce take ƴaƴanta biyu ne suka mutu. Mana ina jin wannan matar wata kila tana da ƴaƴa biyu sun mutu ne. Tace ya manzo Allah hadda ne biyu ma? Sai manzo Allah ya ce wasnani, hadda ne ƴaƴa biyu ma, indai ƴaƴanki biyu suka mutu Al-Bishr za su zamanto hijabi gare ki daga wuta. Kuma amma ba a samu wani wanda ya ce kwaya ɗaya ba. Wannan Imam al-Bukhari ne ya ruwaito da Imam Muslim da Imam al-Baihaqi daga Abi Sa'id al-Khudri, Allah ya ƙara musu yadda. Kun ga wannan yana nuna mana falalar mutuwan ƴaƴa dai ko? Hadisi na hudu, inna Allah la yarda li 'abdihi al-mu'min idza zahaba bi safihi min ahli al-ardi fa sabara wa ihtasaba bi thawabin duna al-janna. Allah bai yarda da wani sakamako da zai yi wa bawansa ba yayin da aka ɗauke masa masoyinsa, shine safi. In an ce safi ana nufin habib, ma'ana yaronka, masoyinka ne, alwalad as-saghir. To babu sakamakon da Allah zai maka face ya maka arziki da gidan aljanna. Ana hadisi Imam an-Nasa'i ne daga Abdullahi ibn Amr da as-sanadi hasan. Al-amru as-sani, abu na biyu da ya zama wajibi, kun ga wannan muna magana akan abu ɗaya ne ko? An ce ayi haƙuri akan mutuwa, to kayi haƙuri ayanka sun mutu ga sakamako kuma? To abu na biyu me ya kamata dangin mamaci su yi? Mimma yajibu alal aqaribi al-istirja'u, fadin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kalmar al-istirja'u, fadin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. kaman yadda fadin haukala shine la haula wala quwwata illa billah, fadin basmala shine bismillahir rahmanir rahim, fadin hailala la ilaha illallah. وهو أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون كما جاء في الآية المتقدمة. أنا سو إذا أمك متوا كي استرجائي كما يديزو أتشن آية تجباتا. ويزيد عليه قوله أنا سو متي يقال دفتنسا اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. يا الله kabani lada akan wannan musiba da ta same ni ta mutuwa da akai mun, kuma kamaye mun da abin da yafi alkhairi ya Allah. Malam ba mai karmin imani ne in an yi masa mutuwa zai jure ya fada ba. Kira wannan ana nuna mana addu'ar da zaka yi ana maka mutuwa me zaka fada? Kai inna lillahi, kai Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allah ka bani lada akan wannan musiba, Allah ka maye mun da abin da yafi alkhairi dangane da wannan abin da ka jarrabe ni da shi. Li hadisi Ummu Salama radiyallahu anha qalat, saboda hadisin Ummu Salama Allah kara mata yadda take cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada wannan addu'a din ya ku yan uwana, Allahumma ajirni fi musibati, ba sai ta shafa mutuwa kadai ba, duk wata masifa da same ka addu'a da zaka yi kenan. Hadari ne kai mota ka tai kwandam kana dagawa da kaga tai kwandam sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Gobara ne gidan kai kama da wuta kana ganin ɗakin ka yana ci da wuta, bayan da zaka yi kai tai Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Shagon ka ne a kasuwa ya kone, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan fashi ne suka zo gidanka suka maka sata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wallahi Allah yana jinka kuma zai canja maka da abin da ka rasa daga rai abin da ya kasa kai wannan addu'a. Bari ku ji abin mamaki, manzo Allah yana cewa ma min muslimin tusibuhu musibatun ويقول ما أمره الله, باب وانا مسلمين وتم صيفة ذات ساميشي فدا بند الله أمر شيشي يتي إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. دوان دي وانا أدعا الكوار أن الله سيامي مسعى بند يرسى. قالت أم سلمة تتي ولما مات أبو سلمة, يعني عند أبو سلمة يا رسول, قال أي المسلمين خير من أبي سلمة, فشي يوهي أتكم مسلمون دونيا ينزل يفو أبو سلمة كاجما تاما سلمتن تمضان سو يوهبا ينشي وأمان لك الدرابا مياجينا جدنا حكما تنظام الإسكيفة لا سيوان دا الله يا ربا كشيد دئتا كشاهد دئتا كتيمكيتا كتيمكي كننتا كتيمكي ايانتا كتيمكي ايانتا كتيمكي توهوتا كتيمكي دنجنتا kana karkashinka kana mata komai daidai gurgudo da taimakon Allah, amma wallahi wata rana wani abu ya shiga tsakanin ku da ita za ta ce kai kai in ban da larura ba, kai in ban da albarkacin wannan ƴaƴan ba, da ka zo ka tara mu wallahi ba zan zauna da kai ba. Wata macewa ce mai da gara dube ka dan duburbur da kai, wai za ta zage shi, wai wai dan kututtubi da shi ko lulluci, wai kai wai akwai wanda take masa take wa mijinta kai wallahi hasara ne yin haihuwa da kai, tace kai dai mutum ya sa duk mun wanda ya haihu da kai yayi hasara. Malam mata shi ce tana tare da shi, mata malam mata suna yanka bakar magana suna gaya wa mazajensu da iyayen mu mata za su yi koyi da wannan. Ka duba wannan Ummu Salama fa, kafin Annabi aure ta mijinta Abu Salama da taraka ta ce to waye fi mijina, ni a duniya wani miji nake da shi wanda yafi mijina. Ana wa'azi mata ana musu bayani ka san suka ce to aka ramu kallawa ai mijin nata yake wata ta mata ne ai a ba ga darar ka wa'azi ba, suka ce to su ma bazan su kyauta ta musu man su sha mamaki kenan, wai yanzu a wurin su ma tayin yanzu maza ba ka kyauta ta musu, so saboda rashin kyauta ta musu nake shi yasa kawai kowa ma yayane yayane ne kawai duk abin da aka yi masa shikenan shi ya jawo kansa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ta yake tsammani ta ce a'a ai babu wanda ya kai Abu Salama ai, saboda malam a lokacin bata taba tsammanin manzon Allah zai aure ta ba, bata ma ta lissafi saboda wasu ururori wannan mama ta Abu Salama ta tafadi wannan tace waye fi Abu Salama awwalu baitin hajara ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gidan farko da ya fara hijira zuwa ga annabi kenan sallallahu alaihi wasallam kuma inni qultuha tace sai na fadi wannan addu'a da annabi yace in an yi rashi a fada fa akhlafa Allah li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace malam ba ina zaune ba kawai sai naji annabi ya zo ya aiko ina so na kawai sai naga Allah ya canja mun da wanda yafi miji na to yaya Abu Salama da manzon Allah kwatanta ai ta kwammace a duniya ma da bata auri wani namiji ba ba manzon Allah ba tace gashi ka san me yasa albarkacin wannan addu'ar da annabi yace taitai gariye ta ga hadda ce duk lokacin da wata masifa ko asara ta same kai ta buga ka ga ikon Allah yawa dan ni da nake ma magana ni na dan jarraba na gani nan ce me zan ce ganau ne ko jiyau ba yawa akwai albarka wannan addu'ar ka rike ta tana da amfani ko me kuma qalat sai take cewa arsala ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hafi babna abi balta'ata yakhtibuni lahu sai kawai ga manzon Allah ya aika mun Hatib ibn Abi Balta'a ɗaya daga cikin sahabbai ya zo yace annabi ya ce a gaya miki yana da muradi akan ki fa qultu bari ka ji halin mata malam don Allah ka nutsu ka ga halin mata yanda za ka gane malam gaba ɗaya ɗabi'ar su ɗaya take sai dai Allah ya gyara maka ka duba fa ni ba zan ce dani a kalawa ne dani a kala wannan alheri albarka da isa mai ta ba zato ba tsammani amma wai irin abin da ake cewa wai mata wai jan aji ko jan makaranta ko jan daki ba san me ake faɗa sai ta ce fa qultu inna li bintan a gaya masa ina fada yaya wa ana gayu kuma gaskiya ana da zafin kishi a wata riwaya cewa ta yi a gaya wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina da tarin yaya aw ana mar'atun masbiya ina da yaya da yawa wa zai dauki nauyin su tace kuma ina da shekaru da yawa saboda ta tsufa sannan kuma bayan waɗannan ma ba su ne ma matsala ba tace ana mar'atun ghayur ina da zazzafan kishi to yanzu Salama za a sallama sauran ne ke ki shigo koya za a yi ka duba haƙuri irin na annabi sai ce a je a gaya mata matsalar ƴaƴa za a ɗauki nauyin ƴaƴan ba ƴaƴa ba za a taimaka wa ƴaƴan Allahu akbar ba irin ka ba yanzu ka zo neman mace aure ba zaura ƴaƴan ki nawa ne wallahi ka ake mata na a haihuwar ki nawa shi a ai ba yawa dai guda bakwai ne kawai bakwai wallahi ana ce masa bakwai in ya tafi ya daina dawowa bakwai ina ba ya zaki dawowa ba amma ka duba annabi cewa sai tana da yaya ya ce a gaya mata za a ɗauki nauyin yayan ba wai ma matsalar wai ta tsufa saboda ta yaya ba a yayan ma za a ɗau nauyin su to ba ma bakwai ba yanzu mace ko yaya uku ta haifa wallahi sai sun yi ƙarya sun rage nawa ne ta ɗaya ne tsautsayi in ya sa ya binciko ya gano zancen ki ya ƙare saboda mutane yanzu auren da ake auren tamori ake ba auren taimako ba to za a ɗauki nauyin yara shekarunki kuma bai dame mu ba ji annabi to ya maganar kishi gaya mata za a yi mata addu'a Allah ya tafiyar da kishin ko da ta ba ya isa ya zauna wajibin annabi ya shirya mata addu'a kishin ya tafi kuma haka aka yi amma fa karka manta malam ɗabi'ar mata Allah ya yi mata arziki annabi ya aure ta ta zo gidan an ɗauki nauyin an taimaka a nan ne malamai suke faɗa cewa wannan yana nuna cewa manzon Allah aurensa ba aure ne na sha'awa ba aure ne na taimako amma sai da aka zo wata rana fa aka kafa wani group da ita a gidan annabi matan suka rabu bangare akwai masu goyon bayan Aisha su Hafsa kenan 'yar gidan Umar akwai kuma waɗanda ba sa goyen bayan Aisha bangaren Ummu Salama kenan. Wannan Ummu Salama ita ce wata rana fa suka hada baki da sauran matan Annabi din. Abin da ya faru shine malam. Sahabbai ne suka saita in za su kawo kyauta gidan Annabi sai su sallallahu alaihi wasallam sai su saita ranar girkin Aisha. Sai a ce akai wannan abin ya kullace su. Yaya za a ce in za a kawo kyauta gidan Annabi? Kyauta ne ce saboda Annabi baya cin sadaka. Yaya za a ce idan za a kawo kyauta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai a bari sai ranar Aisha? Sai suka juye abin sai suka dauka ai kamar Annabin ne ma ya nuna in za a kawo mai kyauta a kawo masa gidan nana Aisha lokacin girki. Aka hadu aka cewa Annabi ina so dan kusan dabi'ar mata ɗan uwana sai mun yi hakuri da su. Dole mace ko mun imanin ta wallahi ko mun takawata wallahi sai kai hakuri da ita. Aka zo aka cewa aka yi meeting aka ce ya kamata a je ayi wa manzon Allah nasiha. Mata kenan ana magana shikenan. Sai suka yi shawara cewa bari a kira Esther Fatima a gaya mata ta isar da sakon. Suna jin kwarjinin su tinkare shi su gaya mai. Sai ga Fatima ta zo sai aka ce ki je ki gaya wa babanki falyattaqillaha fi Aisha. Ki gaya wa babanki ki gaya wa Annabi cewa yaji tsoron Allah akan lamarin Aisha. Eh matan kenan ai kai baka yi rijista ba shi za baka san matsalar su ba. Yanzu duk mai mace a nan gurin ina bayani shi ya san is normal. Yanzu za ku yi mutunci da ita ya al'amura lafiya kuna nan kalau-kalau Allah ya dawo da kai lafiya ya kana shigowa gida kana sallama ma ba za ta amsa ba. Sai banza da kai ce ina sallama nan ta ce an ji sai dole sai na amsa. Mata kenan masu sha'ani. Aisha Fatima ta ji samu manzo Allah ta ce ya Rasulullahi matanka sun aiko ne wajenka. Ce me yasa kwa? Ce su Ummu Salama wannan fa bayo Allah. Wannan fa bayo Allah. Su Ummu Salama sun ce a gaya maka ka ji tsoron Allah akan Aisha. Me faru? Ai kaza. So Annabi ya san cewa kishi ne na mata. Kun gane? A to shi yace sabai suka kawo kyauta ranar girkin Aisha? Kuma zai je ne ya hau munbari yace a daina kawo mai kyauta ranar girkin Aisha? Ina ruwansa? Bai damu ba. A kawo kar a kawo bai damu ba. Sai yace wa Ummu Salama, ai yace wa nana Fatima. Yace ya Fatima, kina san abinda nake so? Ta ce eh. Sai ce to fa ahibbi Aisha. Ki so Aisha. Kada ki gaba da Aisha. Kada ki fada da Aisha. Ma'ana ki rabu da wannan maganganu na zafin kishi. Ita ma Aisha ai akwai abinda ta yi Annabin ya yi mata hukunci. Zuwa aka yi Annabi yana ɗakin ta sai na Zainab bintu Jahash. Ta je ta yi irin abin nan da mata suke na taimakawa maza da dan bada abin sha'awa dai matar kankana da mata ɗaya biyu wannan karatun na masu mata biyu uku ne su za su fi fahimta ta. Kowace mace ranar abin nan takan dan yi wani abu na sirri a koye. Na'am ɗaya ne da sirri. Wani abu na sirri wanda baya cikin kudin tafananka a gyara maka a dan kawo maka. Ikana da Zainab ya akai kuskure ta yi akai batan hanya ne sai ta ce akai wa Annabi a dan akwashi dan abun makulashe ne aka makulasa aka kawo. Ana zuwa ɗakin nana Aisha manzon Allah yana ɗakin Aisha. Aisha ta ga an shigo da rangaranga akwashi take tambayar dan aike daga ina. Daga ina? Kace ai daga ɗakin Zainab. Wai meye? Ce a Zainab ce tace a kawo Annabi. A kawo Annabi a ranar girkin nawa? Kaga haka? Sai ta sa bayan hannunta ta mace akwashin Aisha din. Kawai ta kifar da akwashi, akwashi ya karye, abinci ya zube a gaban Annabi. Kawai manzon Allah sai ya fushi da dariya. Yana gharat ummukum gharat ummukum gharat ummu ummul mu'minin Aisha ta yi kishi. Yace to amma fa sai an biya kwanan nan. Yace kas'atun bi kas'atin wa saridin bi sarid. A biya kwano a biya abincin da aka kawo. Mazan Aisha aje a gyara kwano a biya kuma abincin nan ni aka wa kuma sai an biya to lamarin mata malan sai hakuri kage yanzu wannan ummu salama ta ce ita mai kishi ce ita mai kaza ne duk annabi ya dauka ba dan komai ba saboda tabi'a irin ta mata sai hakuri yasa ko aure aka sai a ce wane sai hakuri fa wane sai hakuri in ka san baka da hakuri ka shiga makarantar hakuri kafin kai aure shawara ta gare ku kenan kharajahu muslim wal baihaqi wa ahmad da imamu muslim da imamu al baihaqi da imamu ahmad suka fitar da wannan hadisi yace wala yunafi sabra an tamtani al mar'atu min az zinati kullaha bai kore hakuri ba idan mace ta kiyin ado kwata kwata saboda mutuwa da aka yi mata hijadan ala wafati waladiha aw ghairihi dan yin takaba dangane da mutuwar danta ko waninsa idan lam tazid ala thalathati ayamin in bata kara akan kwana uku ba mana ya halatta bai kore hakuri ba mana duk wacce tayi wannan ba ta saba hakuri ba idan aka yi mawa mace mutuwa ta kiyin kwalliya ta kiyin wanka ta kiyin ado dan mu shine takaba kada mace ta yi adon da namiji zai iya sha'awarta kada ta yi abin da za a gani a ce ta caba kwalliya wannan shine takaba shine ihdad to ya halatta mace ta yi takaba kala biyu akwai takaba wa mijinta wannan takaba wa mijinta kin kwalliya kin ado wani sati za mu yi bayani insha Allah akan yadda takabar mace ya kamata ya zamanto saboda yanzu na san ba lokaci to za ta yi wa mijinta takaba wata hudu da kwana goma haka kuma idan kaninta ya mutu za ta iya mai takaba yayanta in ya mutu za ta iya mai takaba babanta in ya mutu za ta iya mai takaba kanwarta in ta mutu za ta iya yin takaba amma takabar kwana nawa kwana uku kawai kai ya wuce kwana uku in ya wuce kwana uku to an shiga layin miji mallan kaga darajar miji ko miji shine aka bashi wata hudu da kwana goma amma wani miji kwana uku ne kawai illa ala zawjiha fatahidda arba'ata ashhurin wa ashra in dai miji ne to sai ta takaba wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma li hadisi Zainab binti Abi Salamata saboda hadisin Zainab binti Abi Salama to saboda yanayin lokaci zamu kuma dasa aya anan abinda na faɗa ne dai ina roƙon Allah ya ba mu lada da ni da ku na kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar ubangiji Allah ya fi mana Allah ya sa mu cika da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wannan ba wannan yake cewa assalamu alaikum mallan muna neman taimakon addu'a a gare ka da kuma al'ummar musulmi na wannan masallaci yau mahaifinmu tun da safi ya fita daga gida har yanzu bai dawo ba muna neman a taimaka mana da addu'a akan haka Allah ubangiji ya dawo muku da shi kuma insha Allah ba wani wuri yaje ba zai kuma bayyana da yaddar ubangiji in kun koma gida za ku same shi insha Allah insha Allah Allah zai bayyana muku alkhairi kuma koyaye ma yake cikin muna fatan Allah ya bayyana muku halin da yake cikin bai da lafiya ne to in yana asibiti ne ma dai Allah ya bayyana muku in ma ba a raye yake ba dai Allah ya bayyana muku muku yi addu'a insha Allah na san za ku ga alheri da yaddar ubangiji wai mai hukuncin mutumin da za a ce da shi ya sa Allah a ransa mana kamar irin mutum yana mu'amala ka ce wani ya kamata ka ji tsoron Allah ko ka sa Allah a cikin al'amuranka sai ya ce ba wuri wai mai hukuncin wannan to Allah ya sauke Allah ya sauke ina ganin ai ba bukatar ma sai ka wani dogon tambaya akan wannan yana da kyau a tambaye shi me yake nufi ba wuri ba wurin da zai sa Allah a zuciyarsa me yake nufi sai bayani to idan ya maka bayani
abin da yake nufi wani sati sai ka rubuto sai ka ce ga abin da yake nufi amma dai wannan kalmar tana da hadari kuma za ta iya kai mutun garin da take ba tare da bata lokaci ba irin wannan musibo ne da ake fama da su a zamani ba mamaki mutun din ka gaya masa ya gaya maka haka din idan ba yanzu din nan wani yake jiya kai wani yake gaya mu yace wallahi a gaban sa yaji wani yana zagin Allah jiya yace wallahi suna tare da shi ko a kasuwa da kuma yace kawai idan yana zagin Allah yace shi daga nan kawai ya fita daga shanin sa yace ko musulmi yana suna ce kwarai kuwa ya ji an bashi wata masifar mana inda a lokaci ne na raba abubuwa ko ya ji ya karbo wata gayyace ta tsiya shi a gaban sa ya zage ubangiji to ai ku mamaki kuke yi anan fa muna da kasa ana ta yadawa a gari wai aka ce wai malami ne yake wa'azi yake gaya mabiyansa cewa duk wanda ya mutu yana tariƙar kaza ya faɗi sunan tariƙar idan ya mutu ya je kiyama Allah bai sa shi a aljanna ba ya challenge Allah ni da kunne na wallahi na ji saboda bashar abin da munin abin wannan jinsa ma ai bala'i ne wa shi yasa ma na goge shi ma ni daga cikin wayata madana ya kamata in bashi saboda wa'azi wata nan din mutum ne kuma ana taro aka yi na wa'azi yace kai wallahi yace wallahi idan ka mutu kana dariƙar kaza Allah bai saka aljanna ba mu za mu yi challenging Allah dan me yasa bai saka ba yace kuma ka daina bata lokaci gocinka yana baki a banza goshinka yayi baki a banza in dai baka bi shehi wani ba to ai dan mutu ne kai komun sallaka komi ibadarka ina jin wasu yan uwa za su zama shaida a gare ni cewa sun jiji wannan abu to waɗannan mutanen ba wai su ne ake cewa wai su ne wai masu addini wai su ne wai masu tsoron Allah wai su ne masu kaza suna nan kuma suna ta yaɗa wannan mummunar aƙida a cikin al'umma in banda Allah ya taimake mu ba Allah ya kawo da'awa ta sunna da ake fedewa mutane bayani dalla-dalla ai malam da an halakar da mutane bid'a fasadi barna kafirci gashi nan dai wannan yace ya halatta ai sallar nafila bayan asuba bai halatta ba sai dai in mai uzuri ci annabi ya hana yin sallar nafila bayan asuba da bayan la'asar kamar da hadisi da shi sahih bukhari sai dai mai uzuri kamar ya uzuri mutumin da ya alwala ya shiga masallaci to sai ya iya yin raka'a ko kuma wanda raka'atan fajr ta kubuce masa bai samu damar yin ta ba har aka tada sallah to ana idan da sallah ya halatta ya tashi ya rama ta akaramaka Allah ya halatta uba ya bawa matar ɗansa izinin fita unguwa ma'ana wai kamar matakka ta tsallake ka taje gurin babanka saboda tana da fada shine zai ce taje ko ka taje ana yi ni na san mutum wanda haka ake yi masa haka yake yi kuma baya jin cewa ma wani abu ne shi kuskure ne wannan ba daidai bane igiyar aurenka tana ba hannunka baba matsayinsa daban kimarsa daban akwai inda shari'a ta bashi dama akwai kuma ba bashi dama ba amma yanzu fi sabilillah matarka ta zo ta ce za ta je unguwa ka hana kawai sai ta kewaya gurin babanka sai je ki abin ki rabu da shi wataƙila kai ka san illarta kuma ka san matsalolin matar kuma ka san inda za ta je galibin ana samu wani an samu bambancin aƙida akwai wanda babansa baya so ya kai matarsa makaranta ya hana shi ba na so fa kake kai ta makaranta ka ji fadan Allah mahaifin shi ne wai ya ce wai baya so wai yake kai matar shi makaranta a bar ta kurum a gida so idan ta ki zuwa makaranta ya bude mata wuta sai ta je gurin uban sai ta ce wallahi zan je in ce masa ka kai ni makaranta sai ba ta hakuri kaga wannan akwai kama kariya da shiga hakki kuma da keta dokar Allah. To hukuncin aure, igiyar aure bada umarni da hanawa na matarka naka ne. Yawwa, kamar yadda bai halatta yazo alakar aure da ita ba, ba ta saba ce. So kuma bai halatta yazo ya ce tayi kaza ko kar tayi ba, sai dai ya bada shawara ko ya baka shawara. Kokari ku samu fahimtar juna da mahaifanku da iyayenku don a zauna lafiya. Amma galiban za ga wanda ya fahimci addini baya wannan. Baya wannan. Yanzu wata matar gidan boka take zuwa wallahi. Kai in kace kar ta je, daman ka san ina za ta je. To in ta maka illa sai ta kewaya can sai a bani dama. Ke ce tafiyar ta. Kaga wannan ba daidai bane. Wannan ba Allah yake, wannan kissa ta sayyidina Usman da aka kawo, yayi ta ambatan abubuwan alheri da yayi, kace wani abubuwan alheri da aka yi masa da kuma wanda yayi ko, wannan yana nuna ya halatta mutum ya faɗi abubuwan alherin da yayi ba laifi akan haka. Ina yayin da mutum ya faɗi wani abu da yayi na alheri in dai ba da niyyar alfahari ba, ba laifi ko ba haka bane, sababi wani dalili zai sa kayi bayani akan wasu abubuwan da kai ba da niyyar a yabe ka ba, ba da niyyar dan ka samu wani matsayi a wajen mutane ba, a'a kana faɗa ne fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith. Shi yanzu wannan ai yana mawkifi ne na mutuwa, yana so ya nuna musu ku duba ku kusanci na da annabi, amma ku zo har gida na ku yanka ni. So ba laifi bane in mutum ya faɗa in dai ba da niyyar riya ba. Rashin faɗan kuma shi ya fi alheri. Malam ka yi bayani dangane da yara in sun mutu za su cece iyayensu ranar tashin alƙiyama. To ya akramakallahu, to yaya mutu, ina ga waɗanda suka haifi yaran, to ya hukuncin wanda suka haifi yaran ba ta hanyar halal ba, kamar ƴaƴan da aka haife su hanyar karuwanci, to ai ba ɗanka bane wannan. Haka wasu malamai suka faɗa, ba za a danganta shi gare ka ba, in mun ɗauki wannan ra'ayin kaga babu jayayya ko ba ka bane. Yawwa, ba za a danganta shi gare ka ba, saboda ba ta hanyar halal ka same shi. Idan mun ji ba la bayan shi ai bai zama ɗa ba bari, a wato ba a ce da shi bari, yaya zama ɗa yana da rai ya zama bari? Ka ce dai kawai dai ta zubar da ciki, zubar da ciki, cikin da ya zube ko in an hura masa rai yana ciki, in ba hura masa rai ba bai ciki. Idan kuma muka ɗauki ra'ayin waɗanda suke ganin cewa za a danganta mashi ɗan daduro matar da kaje kai alaƙa da ita kai kadai, shi wannan yana da rikici ne, saboda in dai mace tana zina to baka da garanti kai kadai ne kai alaƙa da ita. Amma yayin da ka tabbatar kai kadai kai alaƙa da ita, wannan cikin naka ne. To wasu malamai suna cewa za a danganta ɗan gare ka. To yaya wannan ɗan? To ban san hukuncinsa ba, sai dai na je na bincika insha Allah ta'ala, in an ɗauki wannan ra'ayi ko ba ɗauka ba, to a huta a riƙe wancan na cewa ba ɗanka ba. Wannan bawan Allah yake cewa wai da Allah suna neman mafita ne, wani ɗan uwansu ne aka ja shi aka sa shi a shi'anci, kuma wani shugaban 'yan shi'a ne ya ja shi ba shi abin duniya ya taimaka masa, yanzu ya zama ɗan shi'a sun rasa yadda za su yi. Kun kai ta haƙuri kai ta yi mai wa'azi ku gaya masa haɗarin shi'a ɗin da muhimmancin biyayya ga sahabbai da nuna ƙaunarsu. Ai ba wani abu bane ba, abinda ake ki shine wannan aqidar da ake sa musu ta la'anta da zagin matan annabi da sahabban annabi, shine fa komai hadari, shine zama bala'i ya za ku yi a matsayin sa na dan uwan ku sai ku daure ku tai mai wa'azi ku ta kira sa zuwa ga Allah kar ku gaji ta nuna masa hanya ta ƙwarai ku hada shi da mutanen da zai iya tattaunawa da su ya gamsu da ilimin su da karatun su sai masa bayani wata kila Allah ya dawo da shi hanya kafin kuma ku dawo da shi din sai ku nema masa dan sana'a in kun kwato shi daga can kuma ku bashi makofin abin da ya rasa yawa in ko kuka yi masa kuka dawo da shi ba ku tana dan masa babu substitute to zai tsallaka ya koma yawa yanzu dama abin da ake wa mutane ko jiya ma na je wani karatu wani ya rubuto takarda wai akwai wata makaranta yanzu a garin nan ana daukar mutane sai ka je ka kai yayanka kuma bayan ka kai yayanka kuma kai uban yayan karatun kyauta za a yi sannan kuma za a rinka biyan ka duk bayan sati biyu ana biyan ka kuɗi albashi a garin nan kuma ana koya mutane shiyanci kai duk lokacin da ka zo cin tuwo miyar kuka kana lalumawa ka jiyo goro a cikin miyar nan to gaskiya da wani abu dole akwai abin da ya kawo wannan goron dan babu alaka yanzu a fatarar da ake ciki halin da ake ciki a ce an bude maka makaranta a bawa yayanka karatu kyauta sannan kuma a rinka biyan ka kuma anya babu wani ba kasa kuwa to me hankali ne wayo ai zai gane ba sai an je gurin wani malami an yi wani fatawa ya bace yawun bakin sa ba kuɗi kuke so ba kuje ku ci kuɗi a je a ci kuɗi amma akwai matsala kuma mai matsala Allah kiyaye mu dai fitintunu dai ga sunan malam suna ta faruwa zamani ya zo ƙarshe daga wancan sai wannan muna fatan dai Allah tsare muna aqida wannan tambaya ta ƙarshe yake cewa to yanzu gashi an yi bayanin falalan mutuwan yaya to ina ga wanda shi kuma ko auren ma bai yi ba ballantana ma gaji mutum ina ya ce haka ne mana mana yana suna cikin matsala kenan ballantana ma a haifa masa yaya ballantana ma su mutu idan mutum mutuwa ta same shi akan haka ya zo ya mutu bai aure ba ballantana ma ya haifa ballantana ma har a ce ya binne yaya shi ma to wai ɗan uwansa ko mahaifansa ko abokanansa za su iya masa sadaka jariya Allah ya kai lada gare shi a ba za su yi ba haka Allah ya ga dama ya bar shi mallam dole ne kowa ya samu in kowa ya samu ai bai zama falala ba rabo ne yayin da Allah ya tsaga ka samu shikenan baka samu ba sai a baka ta wani wuri yanzu ne waɗannan ƴan uwa da ƙanne da abokanai za su yi taimaka sai su yi ta ma addu'a kan garanti Allah yana karba insha Allah su yi ta maka addu'a Allah ya sa ɗan aljanna ne kai su yi ta ma addu'a Allah ya sa ɗan aljanna ne Allah ya fi ma kurakuranka da zunubanka shikenan kai kuma wanda baka yi aure ba sai kai kokari kai aure kafin ka mutu kai kokari ka dage ka haihu ko sai kuma ka dage yayan su mutu ato ba falala yake so ba to kaga daga nan za ka gane falala ce ta ubangiji kaga yanzu kaddara kai auren ko ai san zuciya ne ma to wanda yayi auren ya haifi yayan kuma Allah ya bar yayan ba su taba mutuwa ba shi kuma sai addu'a su mutu insha Allah la kamar yadda wannan gashi ya samu auren ya samu yayan bai samu wannan falala ba bai hakura sai ya nema ta wani wuri ko kun san kai kuma da kake baka yi aure ba to in Allah ya sa kana da rabon aure kafin ka mutu kuma yayanka za su mutu to ka samu in kuma babu shikenan ka je ka laluma a gidan aljanna in Allah ya sa kana da rabo abinda muka faɗa ne dai muna roƙon Allah ya bamu lada na kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman afuwar ubangiji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum